siyasar ubangida a Najeriya wani al'amari ne da ke ci gaba da daukar sabon salo a kasar. Yadda jam'iyyun APC da PDP suka gudanar da zaɓukan fitar da gwani na 'yan takarar gwamna da na 'yan majalisar dokoki da kuma ƙorafe-ƙorafen da suka biyo baya ya ƙara haska mummunan tasirin siyasar ubangida a Najeriya. Zaɓen fitar da ɗan takarar gwamnan Lagos a jam'iyyar APC da na jihar Kano a jam'iyyar PDP na daga cikin ɗimbin misalan yadda jam'iyyun biyu suka yi zaɓukan su na cikin gida a bana.
Idan shi ubangida ya karfi ƙarfa ya zaɓi mutumin da ransa yake so, ta yi samun matsala ta wannan fuska ɗin. Ya kamata a dawo daga kan wannan tsarin. In dai ana son a samu mutane masu nagarta, a bari 'yan jam'iyya su yi amfani da basirarsu su zaɓi mutumin da suke ganin in an tura shi zai yi aikin da ake buƙata. To amma su ma 'yan jam'iyya ɗin su ma delegates sun ala misali, ya kamata su buɗe tunaninsu, su ƙara wa kansu ilimi, su fahimci cewa idan an ce ga wannan kujera ta kaza ce, irin siffofi ne ake buƙata a ce wakilin da aka zaɓa yana da su dangane da aikin da ake buƙata. To idan suna da wannan fahimtar kuma aka bar su suka yi amfani da wannan damar su fitar da mutumin da suke ganin an zaɓe shi zai iya, to kaga za a samu cigaba wajen fannin demokradiyya ta cikin gida a jam'iyyu.
Dr. Ahmad Sani kenan, tsohon ɗan majalisar tarayya. Dama dai wasu daga cikin 'yan Najeriya na cewa siyasar ubangida na daga cikin manyan dalilan da ke hana 'yan majalisar dokoki ta ƙasa taɓuka abin kirki a zauren majalisar. To amma Honorable Nasiru Garba Danti da ke zaman tsohon wakili a majalisar wakilai, wanda kuma yanzu haka ke muradin komawa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP na cewa,
dama da Allah ya ba mu a lokacin nan muka wakilci al'umma, shi ya sa mu ake demokradiyyar a yanzu. Allah ya kaddare ya ba mu dama muka tsaya da tazarcen da wani shugaba ya so ya yi, wanda watakila a tsarin da aka ɗauko da yanzu, har yanzu waɗancan gwamnoni da suke gwamnoni su ne gwamnoni a yanzu, waɗanda suke shugabancin ƙasa in dai suna da rai da har yanzu su ne. Allah ya taimaka mana muka taka burki aka ci gaba. Tafiya ta yi tafiya, ana cewa ba a demokradiyya, har inda aka zo 'yan Najeriya suke ganin cewar da PDP a lokacin nan da take mulki duk masifin ƙasar nan ita ta kawo, har muka zo muka yi abin da ake kira maja. Ashe matsala ba a jam'iyya yake ba, saboda sai na zo na ga cewar kusan duk abin da muke zargin jam'iyyar PDP ta yi, sai muka zo muka ga cewar a jam'iyyar APC an yi makamancin su ko wanda ya fi shi.
Sai dai masanin kimiyyar siyasa Farfesa Kamil Sanifage daga Jami'ar Bayero Kano ya lissafa wasu hanyoyin bi domin fitar da Najeriya daga matsalar siyasar ubangida.
Dole a koma kowa ya karɓi ka'idar da tsarin demokradiyya. A tsarin demokradiyya shine jama'a suke da iko, wanda jama'a suke so shi za a basu, kusa na ɗaya kenan. Sannan na biyu, ita kanta jam'iyya da manyan jam'iyya sai sun yi kokari sun gina abin da ake cewa ɗa'ar cikin jam'iyya, wato jam'iyya ta fi ƙarfin duk wani ɗanta. Na uku, siyasa a bisa aƙida. To idan da aka samu annan abubuwan uku, za a ga ƙarshen siyasar ubangida a Najeriya.
Farfesa Kamil Sanifage kenan na Jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.